This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar domin newa ma Afghanistan mafita. Ministan harkokin wajen ƙasar Sin wato China ya shaida wa takwarar shi na Ukraine cewa ko alama Beijing bata saida muggan makamai ga Rasha ba domin yakin da take yi da Ukraine.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yan sintiri da jami'an tsaro sun kwato mutane wajen 20 da aka yi garkuwa da su a na tsawon watanni wajen biyu a jihar Taraba ta arewacin Najeriya.
Sai zan ba su miliyan daya, sun ci ba mu magana miliyan daya kuka kamar raina yana fita, sai na shi to zan ba su miliyan biyar ba sai da ba suna da dukana kamar raina yana fita, sai na shi ba su to zan ba su miliyan shida.
Idan mun ketara jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa kungiyar lauroyi ta koka kan yadda injita hukumar yaki da almundahana ta kasar ke yunkurin hana jami'an hanbarariyar gwamnati samun lauyoyin kariya.
A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a bashi dama ya gana da lauyan shi da yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai masa, to wannan shi ma ba daidai bane.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai fara bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar Katsina Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu, bayan da ya yi baya da alkawarin da ya yi na kai ziyara Afirka a bara. A ranar Juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan Mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiyya tsakanin Kenya da Amurka, kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba Ruto. Karine Jean ta kara a cikin sanarwar da cewa ziyarar za ta karfafa kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu da haɓaka sha'anin tsaro da zaman lafiya da faɗaɗa hulɗar tattalin arziki tare da tsayuwa ga kare muradin demokradiyya. A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha ta ƙasar Qatar domin nema wa Afghanistan mafita ba tare da wadda ake yin taron domin su wato Taliban sun halarta ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wato ke jagorantar taron na wakilan ƙasashe na musamman daga ƙasashe 25 da suka hada da ƙungiyoyin farar hula na Afghanistan da ya hada da mata da wakilan ƙungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar Turai da ƙungiyar haɗin kan Shanghai. Mahalarta taron za su lalubo hanyar da za su yi hulɗa da gwamnatin Taliban a Afghanistan bisa tsare-tsare da kuma ingantaccen tsarin cin gishin kan ƙasar ta Afghanistan, kamar yadda kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shimfiɗa a bara. Haka zalika an miƙa goron gayyata ga Taliban domin halartar wani taron a Doha, amma suka yi watsi da shi. Fadawar birnin Avdiivka na Ukraine hannun dakarun Rasha ya sa Amurka azaƙaimi ga ƙoƙarin da 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya ƙiƙaƙa a gaban Majalisar Dokokin ƙasar na dala biliyan 60 zai iya ba Kiev ɗin damar izaƙiyar Rasha baya da samun wata galaba a kan hankoron da Moscow ke yi. Wata sanarwa daga fadar White House ta ce a yayin wata hira ta wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi, shugaba Joe Biden ya rataya alhakin kubucewar birnin na Avdiivka da ke yankin kudu maso gabashin Donetsk bisa iyakakan da aka samu game da tallafin Amurka ga Ukraine. Sanarwar ta kara da cewa janyewar Ukraine daga Avdiivka kusan shekaru biyu a cika zagayowar ranar da Russia ta mamaye Ukraine ta zo bayan da dakarun Ukraine din suka samu kansu a halin kasafta yan makaman da suka rage a hannunsu sakamakon karancin su da gaza daukar matsaya a majalisar dokokin Amurka ta haifar da hakan ya bayyana a fili irin nasarar da Russia ta samu a cikin watanni. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya inda yan sintiri da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka kubuto wasu mutanen da suka shafi watanni biyu a hannun masu garkuwa da mutane dan neman kudin fansa. Muhammad Salisu Lado gare ka.
A Najeriya dai matsalar rashin tsaro da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa an dade ana kongaba kon baya domin kuwa matsalar rashin tsaron ya rede yana cinwa al'umman kasar tuwa kwarya musamman a yankin shiyar arewa maso gabashin kasar inda yan ta'adda ko kuma ce yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu buka a wasu jihohin. Su ma masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa sun maida wannan al'amari ya zama ruwan dare a shiyar arewa maso gabashin kasar. Jihar Taraba jiha ce wadda ta dade tana fuskantar wannan matsala na rashin tsaro da ya shafe shekaru da dama ana fama da shi a jihar. To sai dai a wannan karo rundunar sojojin Najeriya da kuma haɗin kan yan banga suka yi nasarar kubutar da akalla mutane 20 waɗanda aka yi garkuwa da su sama da wata biyu da kuma tarwatsa gugun mafakan yan ta'addan. Wasu daga cikin waɗanda aka yi nasarar kubutar da su sun shaidawa muryar Amurka irin wahalar da suka sha tare da azaba iri daban-daban.
Kullun azaba zamu kwana da duka zamu tashi da duka da zara sun dan dore idonka ka dan kubuce ya clashing da wani suwa ciki za fi da kai dukan da za maka Allah ne sani. Mutum daya sai zo ya minti 5 ko 3 yana dukan ka tukuna kana ga kaman ya bari wani zai zo ya fara nasa
suka ta dukana suka sani kuma rana kallirana nan na kallirana in da kallirana ba za su kashe ni sai na kallirana ina ta shan wahala suna ta dukana ina shan wahala suna ta dukana sai su to in kira kudi din da zan bar da shi zan ba su miliyan 1 sun ci ba mu miliyon daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to san ba su miliyon 5 ba sai da suna da dukana kamar raina yana fita sai na shi ba su to san ba su miliyon 6
daya daga cikin yayan sarkin Fufule wanda a kwanakin baya aka yi garkuwa da shi da mahaifinsa da ma wasu al'umma akalla 20 wanda ya shafi akalla wata biyu yana hannun masu garkuwa da mutanen da yace
azaba kan ba wanda bamu gani ba ni da gargayen nake magana nan wata na biyu a hannun shi na fi kowa jima duka a wurin su dama already ni kan ma an ce rigana an daure ni ta baya za ka kashe ni a wannan lokacin sai rikice tashi a tsakanin su wai suna cewa bai kamata a kashe ni ba wai suna cewa a kashe ni ana cikin hakan kenan rikici ya tashi a tsakanin su ko sai muka ji karan harbi ma
Honorable Mrs. Martina A. Anthony wadda ke zama shugaban karamar hukumar Yero a jihar Taraban wadda nayi mata tambaya ko me zata ce dangane da wannan nasarar da jami'an tsaro da yan banga suka samu har suka yi sanadiyar kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin karamar hukumar ta a Allah 20 wadda ta ce
she ma Allah na gode gaskiya kun dawo mana da mutanen nan ina sake kuka gare ku yan uwana kada ku gaji da mu ba har yanzu suna nan wadansu su basu gudu ba ina roko ku shiga gida ayoro ku tabbatar da cewa in kun kama mutum informa ne ko a gidana ne kun kama informa ku yi maza ku kawo ma hukuma wanda za ta dauki mataki domin idan informa yana ciki ko kun yi aikin daji kun koma za su sake gayatan wadansu su dawo.
Shi kuwa komanda baban gida wadda ke jin ragamar tawagan yan banga wadda nayi masa tambaya ko wani irin taimako suke bukata ga mahukuntan kasar nan
yana da yawa ababen hawa da moto shi yan acaba ne fa suke taimako mu yanzu a team namun nan babur ga sunan da kaga sun kai 60 duka yan acaba ne na hayi na wani waje in mun je mu roke su su ba mu in mun yi sati mu wasu kwana uku a mayar.
To sai dai a inda nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin kakake rundunar sojojin Najeriya rashin jihar Taraba amma hakata bata cin maruwa ba bai bani dama na nadi muryar sa ba sai dai ya tabbatar min da aukuwar lamarin al'amarin da ya faru ne a dajin karamar hukumar Yero dake Jalingo a jihar Taraba. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Lado ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen Sin wato China ya shaida takwarar shi na Ukraine. Ko alama Beijing bata sai da magan makamai ga Rasha ba domin yakin da take yi da Ukraine. Wang Yi ya shaida wa Dmitry Kuleba a gefen wani babban taro na tsaro a birnin Munich a jiya Lahadi cewa China bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata sai da magan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu, cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar. China dai ta ce ita yar ba ruwanmu ce a yakin da ake yi da Ukraine, to amma an rika sukarta sakamakon gum da ta yi ta kin Allah wadai da cin zalin da Moscow ke yi a Ukraine. Kasar Thailand na shirin amsar bakuncin tururuwar 'yan gudun hijira bayan da sojojin Myanmar suka sanar da wata gagariyar doka a kwanan nan. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce ya kamata gwamnatin ta Thailand ta adana waɗanda za su tsiro daga Myanmar a yankunan da ke da tsaro. A makon jiya ne sojojin na Myanmar suka sake maido da wata dokar sojin kasar da ta jabtawa maza 'yan shekaru 18 zuwa 45 da mata masu shekaru 18 zuwa 35 shiga aikin tilas na shekaru 2 a rundunar sojojin kasar. Mutanen da ke da kwarewa a fannonin irin na aikin likita da injiniyoyi za su yi aikin tilas ne na shekaru 3 a rundunar sojin. Idan kuma kasar ta samu kanta a wani yanayi na bukatar gaggawa ana iya tsawaita lokacin zuwa shekaru 5.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biye wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyar lauyoyi ke kokawa kan abin da ta kira matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke ɗaukawa na hana jami'an hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum samun lauyoyin kariya da dai sauransu. Daga birnin Yamai ga Salim Barma.
Considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité de liberté publique.
Shugaban kungiyar lauyoyi ta Barreau des Avocats du Niger kenan, Batonie Kadri Umaru, lokacin da yake gabatar da sanarwar daukacin lauyoyin kasar game da tarnaƙin da suke zargin hukumar yaƙi da cin hanci Koldef na yi wa ayyukansu a yunkurin kare wasu jigajigan gwamnatin da soja suka kifar da ake tuhuma da rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Kungiyar na mai tunatar da hukumomin mulkin soja matsayin samun kariya a jerin ƴancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi ga kowane mutum a matsayinsa na ɗan adam. Maitin Rahman Usman, mamba a ƙungiyar lauyoyi, ya yi mana ƙarin haske kan wannan matsala.
Doka ce ta bada dama lauya ya raka duk wanda ake tuhuma. Sai muka lura a yanzu wannan hukuma tana hana lauya ya kare duka mutanen da ake zargi da sun yi handama. Akwai DJDSA wanda take kiran mutane tana tuhuma su kuma ba a ba lauyoyi dama su je su raka kiliyankinsu. A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu. To wannan shi ma muka ce ba daidai ba ne.
Yunkurin an karar da shugabannin harkokin shari'a irin illolin da ke tattare da wannan kulli ya tutura, in ji lauyoyin.
Prokurar mai shigar da kara ya rataye ga wuyan shi in akwai irin wannan kurakuran shi ne ake rubuta matakarda. Muka ja hankalin shi akan cewa ana hana lauyoyi da siraka kiliyankinsu wajen hukumar wannan. To mai shigar da kara bai ce mana komi ba, kuma muka nemi ma mu je hada shugaban kasa mu kai kukanmu, to wannan ma bata samu ba.
Kungiyar na mai mamakin yadda hukumar ta Koldef ke mursisi kan ƴancin bada kariya, alhali abu ne da hukumomin mulkin soja da kansu suka yi amana da shi.
Shi lauya na kowa ne, na gwamnati ne, na talaka ne, na mai kuɗi ne, na ɗan adawa ne. Sanin kowa ne lokacin da aka yi juyin mulki, su kansu ma'ikwantan mun kare su, kowa ya gani lauyoyi muka je kotun sai da yawo muka kare gwamnati, muka je ta imuwa muka kare gwamnati. Kenan bai kamata ba a yau a ce a hana mu mu raka mutane.
Mun tuntubi kakakin Koldef son Allah Dambaji domin jin martanin da hukumar za ta mayar, sai dai ya shaida mana cewa suna shirin gudanar da taro kan wannan batu ba zai iya cewa kalaba a halin yanzu. Saboda haka mu jira, idan komai ya kammala za mu ji daga gare su. wannan kace nace game da tsarin aikin na hukumar da gwamnatin mulkin sojan Niger ta kafa na wakana a wani lokacin da wasu ƴan ƙasa ke zarginta da jinkiri wajen tatso kudaden da ake hasashen an wawure a shekarun baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba kisan gilla da ake zargin ƴan sa kai na jihar Katsina da yiwa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin Sabon Dawa ƙaramar hukumar Safana a jihar Katsina. Inda ƴaƴan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da ƴan sa kai suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa suka tunkari wannan shirin don bin kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗan marigayin Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce haka kurum ƴan sa kan da gwamnan jihar Dukwarɗa ya ɗauka don yaƙi da ɓarayin daji suka kira mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa aka samu cikin jini. Rabi'u da sauran ƴan uwansa sun hakikance mahaifinsu mutumin kirki ne da ya ba su tarbiyya ta gari, don haka sun yi matakar juyayi da mamakin yanda ƴan sa kan ba tare da bayyana komai ba suka kashe mahaifin nasu.
Sunana Rabi'u Muhammad Bello Sabon Dawa, daga nan Zakka nake kiran ka, Safana local government Katsina state. To wallahi abinda nake so in faɗa, waɗannan ƴan sandan da gwamnan mu ya ɗauka shine suka kama babana suka kashe shine, ba mu san meye dalili ba, kuma ba mu san lahin da ya masa ba. Wallahi kwanan su biyar da dawowa suka kama shi inda yake tira, ko minti 15 ba su yi ba, ba su tambayi kowa ba, mu ba mu san meye dalili ba, kawai suka kama shi suka kashe.
Ba mu labarin me babanka yake yi, ya aka yi haka ya faru?
To wallahi babana ni dai ban san wata sana'a da yake ba, in ba noma ba. Baya da wata sana'a sai noma, noma da kiwo. To yanzu kuma kiwo donin Allah baya yiwa munan yankin mu, sai dai noman. Kuma donin Allah ni babana ma baya da wata alaka da wani mutumin daji ko wani dan ta'adda. Gaskiyar magana, mu donin Allah ka shi asalin babana baya ma da wata alaka.
Kafin mu je nan, kai yanzu shekarunka nawa?
Ni shekara ta 35.
A to kai ma matashi ne sosai ai.
Gaskiya ne.
A gidanku su nawa ne?
To mu dai mu gababanmu mu 19 ne, amma ni ne babba. Mu maza mu 9 ne sai mata 10, kuma dukkaninsu ƙananan yara ne, ni ne babba.
Yi mana bayani me ya faru aka wayannan ƴan sandan gwamna suka kama mahaifinku suka kashe shi?
To gaskiya donin Allah ni da yake ina nan ƙauye, ba ran lokacin da barayi suka zo nan wajajenmu suka kashe mana mutane suka ɗan yi toye-toye sai muka yi hijira muka koma gari. To bayan mun koma gari, abubuwan da suka yi sauƙi da mana ta yi, ni na dawo gida mana aikin gona. To shi babana yana gari kawai, inda akwai wani masallaci inda suke yin sallah, to kawai yana nan inda suke sun gama sallar isha'i suna hira, na inda suke hira kawai waɗannan jami'an tsaron suka zo suka kira shi. Tun daga suka kira shi, waɗanda suke hira da shi ba su sake ganin shi ba, sai daga gari ya waye kannena sun taho za su zo gona nan inda muke, sai kawai wani kanina ana ce mashi Bilamin ya kira ni cikin kuka yake cewa ai gashi nan an kashe babanmu. Shine da na je garin na je sai aka ce ai waɗannan mutanen ma'aikatan da kwarɗai su ne suka kashe shi, amma mu ba mu san meye dalili ba.
Ba mu labarin menene gaba ɗaya sana'ar mahaifinka?
Babana na gaya maka baya da wata sana'a in ba noma ba, baya da sai noma da kiwo. To babu kiwo bai yiwa yanzu, babana bai da wata sana'a in ba sai yana ɗan yin gyaran waya, shi ma ba ko da wani lokaci ba.
Amma a bincikinku, wato mana yana zaune da abokansa ne suna hira sai aka zo aka gayyace shi, ko ya abu ya faru?
Inda suke zama wurin wani mai shayi ne, to akwai masallaci wurin nan yake sallar isha'i, bayan sun yi sallar isha'i nan suke yin hira. To nan inda suke yin hira nan ma'aikatan suka zo suka kira shi, daga nan ba wanda ya sake ganin shi, dai gawar shi aka gani da sahi.
Kaji kaga gawar da idonka?
Ni naje na ga gawai da idanuwa na.
Ya an daga nan ya kuke? To
To bayan kan hinde in je akwai wani kanin mahaihi na da matan shi mahaihin na su suka dauki gawai aka kai ta gida. To lokacin da muka je to karshe sai aka yanke shawara cewa ai waɗannan ma'aikata na dukkan da sun ce ma idan za a je makabata a yi zana'ida da shi sai sun ba za su maudi bari ba a yi zana'ida da shi. To daga nan sai aka ce to a dawo da shi nan gida tunda dama muna da niyyar dawowa sai aka dawo da shi nan gida a kai mai zana'ida.
Wato mana sun an kashe shi kuma an haramta ya yi masa ma jana'iza a kai shi makabarta?
To haka dai akwai wani bawan Allah da ya zo shi ne yake ce mana ai ya ji ana cewa za a hana mutane amma shi ma dai jiye ana labarin ya ce mana ya ji ana cewa za a hana mutane su je makabarta su yi ma babana zana'ida to sai aka maido shi nan gida sai aka yi mashi zana'ida.
Gwamnan jihar Katsina Dikko Raɗa ya ɗau 'yan sintiri da ake yi wa takin 'yan sandan Raɗa kuma an musu horo da ba su makamai don tallafa wa jami'an tsaro wajen yaƙi da ɓarayin daji da ke cin karensu ba wa baka a jihar Katsina. Mun tuntuɓi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina Tukur Hassan Dan Ali kan wannan korafi.
Mai Tukur, ana me za ku ce ana zargin wannan runduna ta 'yan sandan Dikko Raɗa kamar yadda mutanen Katsina ke faɗa da wuce gona da iri da yin aikin gayawa jini na wuce. Me za ku ce me yasa shin su ba sa bin doka ne ko me yasa suke yin haka?
To ko da ne ka ce ainihin al'ummar jihar Katsina ban san wani bangare na al'ummar ainihin suke ganin hakan din ba. Tunda ka san ita rayuwa kowa da irin fahimtar shi wanda yake ganin cewa watakila wani wanda ainihin aikinsa ya je a kan shi za su iya tunanin zai iya tunanin watakila sun wuce gona da iri din ya shiga ainihin ɓangaren wanda suke ƙorafi. Amma mu dai abin da muka sani ita wannan runduna ta security watch ainihin shi gwamna Dikko Raɗa tun farkon zuwan shi bisa alƙawarin da yi ne na cewa da yadda Allah zai kokari ya dawo ainihin ƙarshen al'umma suka shahi tsaro ainihin a cikin jihar nan ta da haɗin kan al'umma da kuma ainihin a yardar Ubangiji shi ya sanya aka ƙirƙiro da wannan security watch din masu tsaron cikin gida wanda aka ɗauko su daga al'ummominsu aka ba su horo na musamman na tsayin watanni kuma suka horar da su ɗinnan jami'an tsaro ne a ƙwararru ka ba su wannan horo sannan aka tura su domin yi aiki tare da jami'an tsaro da ake da su wato 'yan sanda da jami'an tsaro na ciki da sojoji da sauran ainihin makamantansu. Wannan shi ne ainihin maƙasudin kafa ainihin su a nan jami'an tsaro. Kuma rahoton da ke zo mana ainihin kusan ainihin aikace-aikacen da suke yi ke.
Wani tukura akwai labarin da muke da shi na wani bawan Allah ya sanar da mu wanda yake garin Sabon Dawa a yankin Safana. Ya ce jami'an nan suka samu mahaifinsa kawai daga cikin abokansa mai suna Malam Bello Sabon Dawa Zakka ba a yi wata-wata ba kawai suka kashe shi kawai ba su ko sun tabbatar ba shi da wani laifi ba komai haka kawai saboda an ba su dama su rika kashe mutane suka aikata haka.
To gaskiya bayan za a ce ainihin ina ganin a ce sun kashe mutum haka nan kawai babu gare babu dalili. Ina ganin shi wannan tsohon zance ne a gare ku koko ainihin sabon zance ne kuma ani idan mu haka ta faru za a iya samun wannan watakila in sun same shi da makami ko wani ainihin canjin makami haka watakila tsakaninsu amma dai haka kawai su ja mutum zai shi su kashe shi. Ina ganin cewa a dai ƙara tambayawa ga su waɗanda suka zo da ainihin wannan bayani.
Wannan idan sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi?
To wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla ne na babu gaira babu dalili to ai dama shi kan jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zo a kan shi a yi abin da ya dace.
Duk da 'yan sa kan na ikirarin samun nasara amma ana zarginsu da wuce gona da iri da ma yiwuwar halaka waɗanda ba su da laifi da rashin bincike na ƙwararru a fuskar tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Garis Gwalolo ba Platini ne da ya shida wannan shiri ya sha da ƙyar a wata hanya a jihar Katsina.
Ni ina tafiya a zuwa yata tana aure mai gidanta ya riga ya rasu so zan tafi na zo a Katsina. inake tuka mota da kaina da suka gani sai suka ga malfa a jikina suka ce kai fulani ne nace sai suka ce sauko daga mota ɗan banga na sauko ka dan sanda suka dauko wanda za su yanka ni fulani ne barawo ne ni nace ni barawo ne kuma ba ku san me nake ba za ku ce ni barawo nace to ni ne yake zo jama kuma na fitar nace kuma ga takarduna na ya za ku ne nace za a ce yanzu kowane bufulata ne ko barawo ne saboda ni to kaga a lokacin nan ba don wai Allah ya sa ni ina da abun nan ba da ranar sun kashe ni kenan kuma sun sha su kashe wannan mutane ba magana ko an kashe ba abun da za a faɗa police ba su kawo report ba wani security ba ruwan su an kashe wala yanzu akwai bidiyon da zan baka wata mata an kama ta a Jos din ana dukanta da yara tana goyo ga danta na ƙasa wai ana neman mai gidansu ina ka taba gani irin wannan kai kana security kuma kuna dukan mace kuma
to ai ba mamaki ko mai gidan wata kila ko dan ta'adda ne
to in dan ta'adda ne shine ita ne dan ta'adda ai allo ma constitutional ya nuna sai wanda yayi ba yanzu ba zai laifi a kama dana ba dana kuma ba zai laifi ba kai ni kotu a daure ni saboda shi amma zai fulani in kaga zo ba gan shi ba kawai sai ya kashe baban ma in an ganka fulani kawai an ganka dan ta'adda ne kawai
masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasara da Amerika da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Fata ita Ibrahim shugaba Joe Biden na Amurka ne yake shirin karbar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya baya da alƙawarin da yayi na kai ziyara Afrika a bara a ranar Juma'a ne jami'ar hulɗa da ƴan jarida ta fadar White House din Karen Jean ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan Mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiya tsakanin Kenya da Amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba Ruto A jiya Lahadi aka fara wani babban taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar domin nema wa Afghanistan mafita ba tare da waɗanda ake yin taron domin su wato Taliban sun halarta ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ke jagoranta taron na wakilan ƙasashe na musamman daga ƙasashe 25 da suka hada da ƙungiyar farar hula na Afghanistan da suka hada da mata da wakilan ƙungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar Turai da ƙungiyar haɗin kan Shanghai. Fadawar birnin Avdiivka na Ukraine hannun dakarun Rasha ya sa Amurka azaƙami ga ƙoƙarin da 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya ƙiƙa a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar na Dala biliyan 60 zai iya ba Kyiv ɗin damar izaƙiyar Rasha daga yankunanta da samun wata galaba akan hankoran da Moscow ke yi. Wata sanarwa da Fadar White House ta fitar ta ce a yayin wata hira da wayar tarho da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi shugaba Joe Biden ya rataya alhakin kubucewa birnin na Avdiivka da ke yankin kudu maso gabashin Donetsk bisa ƙiƙakan da aka samu game da tallafin Amurka ga Ukraine. Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen Sin wato China ya shaida wa takwaran shi na Ukraine cewa ko alama Beijing bata saida muggan makamai ga Rasha ba domin yakin da take yi da Ukraine. Wang Yi ya shaida wa Dmytro Kuleba a gefen wani babban taron tsaro a birnin Munich a jiya Lahadi cewa China bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin ƙasashen biyu kuma bata saida muggan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu kafin mu yi sallama da ku. Ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawan Najeriya musamman ma iyalan marigayi Malam Bello Mamman Gurbi Cafe jihar Zamfara saboda rasuwar Sadiya Halima Sarki wadda za a yi jana'izar ta gobe Talata a Abuja. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.